wannan aya وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم wannan da ranar tafsiri ya kamata abinda ayar take nufi a gurguje wato yahudu ne suka ce yad Allah mazluda suka ce wai hannun Allah wato kamar a makaleki idan an ce mazluda abinda aka daure shi a wuya to laraba sukan faɗa haka ya zanto ma'anar da suke nufi shine rowa dan mutumin da hannunsa ke daura a wuyansa ina zai sake hannu har ya iya bada wani abu to yahudu suna nufin ma'ana ubangiji ta alama rowaci ne wannan shine rashin kunya da fitsara ta yahudu kina hasu jingina ma Allah ta waya shine rowa sai Allah ce gullat aidihim to wannan gullat aidihim malamin na masa fassara guda biyu wadanda suka ce du'a'un ne alaihim kamar addu'a ne ake musu Allah ya mayar da hannunsa ya zanto a daure ayi musu maridi to wannan kuma zai zanto ranan tashin kiyama kenan ranan da za a gane masu laifi ta fuskar su yura fal mujrimuna bi simahum fa yukhadhu bin nawasi wal aqdam a daure su an jefa cikin wuta ko ya zanto gullat aidihim labari ayar take bayarwa su ne marowata su yahudu tunda ababan da Allah ya wajabta musu na wajibi a cikin dukiyoyinsu ba sa fitarwa abinda Allah ya haramta musu na cewa kansu zake masa kuma suke zake masa wallu inu bima qalu Allah an ce su saboda abinda suka faɗa din nan na jingina aibu zuwa ga Allah sai Allah ce bal yadahu mabsutatani nan rabbi kenan akan su hannayen ubangiji ta ala guda biyu mabsutatani a shimfiɗa suke ba a daure suke ba yunfiqu kayfa yasha ubangiji na ce su wa irin yadda su ya ba wanda ya ga dama a ko yauke a kowane lokaci ba wanda baya cikin ni'imar ubangiji wala zidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana kufra zuwa tarkin aya a takasirin nan nuna yadullahi mazluda suna jingina ma Allah aibi Allah kuma ya mayar musu da martani nan aibi biyu suka jingina ma Allah farko suka jingina cewa hannu ɗaya gare shi dan sun ce yadullahi kuma hannu ɗayan kuma suka nuna marowaci ne hannun suka ce mazluda to sai Allah mayar da martani duka ga mas'alolin guda biyu cewa hannu ɗaya ne ce ban yadahu hannaye guda biyu kenan ba ɗaya ba sannan maganin mazalula ba haka bane sai ce mabasu tsasani yunzi ukai sai ka ya rade kan matsalolin dan haka dai ayar tana nuna ubangiji ta'ala na da hannaye guda biyu da suka dace da shi wanda ba su yi kama da hannun kowa ba don dukkan sifofin Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba su yi kama da kowa ba wannan kuma yake mai ne fasaran hazwal qudratu bil qudza wannan a tafsirin bayan mun fasara mun ce al qudza shine kunnan abin da din bashi ko na dama da na hagu kowanne wannan kuzba ne wannan kuzba ne za ka ga suna daidai da juna to annabi na buga misali ne waɗansu daga cikin al'ummar su za su yi koyi da yahudu nasara daidai wa daida yadda kunnan bashi guda biyu suke daidai wa daida da juna shine hazuwar kuzzatu bil kuzba wannan kita mai ingantin mutumin da abincinsa da abincinsa duk ya zanto haramun ibadarsa wai ta inganta idan ya yi ibada ibadarsa ta inganta cin haram baya rusa ibadarsa sai dai yana barazana ga hasaran ladan ita wannan ibada din kamar yadda dalilai na shari'a suke nunawa abinda zai iya halalowa yanzu misali kamar hadisin annabi sallallahu alaihi da yake magana akan al-muflis hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi yake cewa al-muflis wato mai hasara cikin al'ummar annabi Muhammad wanda za a yi masa wawasan dukiyarsa shi ne mutumin da zai tashi ranar tashin kiyama ga sallah ga azumi ga zakka ga haji duk sun yi daidai sai dai ya zubar da jinin wani ya cinci wani ya cinye dukiyar wani ya zagi wani to sai a rinka ɗaukar ladan ibadojin ana ba waɗancan mutane har sai gaba ɗaya ladan ya ƙare kuma bai gama biyan baki ba na mutane da ya zalunta ƙarshe sai a ce to a ɗauko zunubansu sai kuma sai a loda masa kuma a jefa shi wuta to kaga ibadar ta yi kenan duk da cewa gashi shata mahaza safaka da mahaza wa akala mala haza kamar da annabi ya faɗa ya ci dukiyar wani ya ci jinin ya zubar da jinin wani ya kashe wani ya yi kaza da wani amma dukkan sa wannan bai rufe masa ibada ba dan gashi za a dauki ladan a bayar an san ita ko eh wanne eh wanta ayyana maganan addu'a ne wancan kuma ai ba za a karbi ibadarsa ba ana maganar idan ibada ta shafi dukiyar ne za a yi da dukiya sai kai da dukiya ta haramcin Allah ya karba to kin wannan inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kuma karfe can ana maganar karban addu'a ne ba karban ibadarsa ba in ya mutar tauhidi za a yi sace aljanna domin duk wanda ya mutar tauhidi ba zai dawo cikin mutu ba za a jefa cikin mutu haka hadisin annabi ya faɗa ai musa azaba gurgudan laifin su bai karshe a cikin shaka yake aljanna ayyukan sa na ibada na sallah da azumi ya faɗa na tauhidi to na tauhidi yana da gefe guda muhimmancin tauhidi kenan ya tsabar da shi daga cikin mutu matuƙar ba shirka yi ba zai dawo cikin mutu ba mai shirka ne ke dawo cikin mutu amma duk wanda ba shirka yau ba da goma cikin wuta yanzu annabi ya faɗi ladan sa na azumi da waye da za a ɗauke a ba mutane amma cin ladan tauhidin sa fa za a ɗauke gaba ɗaya bai magana sa ba wanda bayan da za a yi waɗancan ya samu lada akai sai in yana tauhidi amma sai annabi ya kulu game da tauhidi saboda shi daurin sa zai zo shi ne idan an jefa shi ta saboda zunubansa tauhidin ya yi masa gudunmawa wajen hana shi da goma cikin wuta ka fahimta ko wato ina ƙara magiya dan Allah idan mutum zai rubuto aya bai santa ba dan Allah ya bude Qur'ani ya rubuta daga yau kuma duk wanda ya rubuto ayan Qur'ani da kuskure ko kuba sai shine bazan ansa masa tambayar sa ba ko na sani yanzu wannan aya ce ka yace nuridu bayan hadhihi al-aya muna son bayanin wannan aya lay yakunillahu liyaj'ala alladhina kafaru 'ala almu'minina sabila yanzu in na baka Qur'ani ko da na tara ma kudin Najeriya gaba ɗaya in ce ka kawo ayar kai ko gafara aka ce za a yi maka kawo ayar wallahi ba za ka iya kawo ba babu wannan ayar gaba ɗaya a Qur'ani na faɗa wannan magana na sake maimaitawa Qur'ani ba abin wasa bane fa yanzu hadisin annabi in baka iya shi ba baka iya kawo larabcinsa ba ya kamata in ka rubuto ka ce fi ma'anar hadis yanzu to ba fahimci larabcinka ne ka kukkulla ba magana ba annabi ka jingina ba to balanta na aya yanzu wannan duk cikin Qur'ani daga Bakara har zuwa Nasi babu inda wannan aya take aya sai daga wurin ka kai kadai sai dai da ka shirye wannan larabcin naka sai na fahimci kila ayar da kake nufi ita ce ayar cikin suratul nisa'i da Allah ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila kai ko ba haka take ba can Allah ta ya walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila kai kuma kace lan yakunillahu kaga lan ka kawo kuma kace yakun ka saba larabci gaba ɗaya ma domin idan ka kawo lan da sai kace yakula saboda lan tana shiga cikin fi'ilin mudari'i ta sanin to mansubi kai sai ka sa ta shiga ta sa fi'ilin mudari'i ya zanto majzumi haba da Allah wannan ayar da walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai dora ba zai taɓa bayar da tafarki ba wato Allah ba zai taɓa dora kafirai akan mummunai ba haka ayat take abinda kike so ka ce ta saka da wannan hadisin wanda ba tun kazo da juna wannan am ne wannan kuma khas annabi ya nuna yan al'umma sun yi sako za ta faru kuma a tarihi abin da ya faru ya za ka yi da shi a tarihi din Allah ya dora kafirai akan wa to sai ka ce ubangiji ta Allah bai daidai ba yanzu ga gajeren misali a garinka a tafa a balewa ubangiji ta ala da suka fara ya dora kan yan uwan mummunai ya faru ko bai faruwa a zangon ka tafi haka da a Falastin nan kullun kana jin labari yahuda suna kace yan uwan mu to ya faru ko bai faru ba to ya tafi da ayar kenan ubangiji ya faɗa abu wanda bai tabbata ba sai dai kai ka fahimci ayar ba haka ba cewa lan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila a dauki musu kafiran duniya gaba daya a dora su akan dukkan musulman duniya gaba daya wannan ba zai taba yiwuwa ba wannan ko mun riga mun faɗa ko da cikin garin amma baya hana musulmai a wani bangaren su sha wahala musulman wani wurin kuma suna nan da yanci wannan wahala ba ta tafi su ba ko muka ce ko su musulman duniya in suka hadu suna yakar junan su mutukar kisan kai zai rika faruwa tsakanin junan su to kuma sai Allah ya dora kafiran kamar yadda addu'ar annabin ta nuna a nan gurin ku zama sai da duk wanda ya rubuto aya nan gaba irin wannan tsari to ba za mu ansa masa fatawarsa ba kangar karshe wanda yake cewa wai yan taliban da suke afghanistan muna ta jin labaransu a kafofin watsa labarai menene gaskiyar al'amuransu kaga gaskiyar al'amuransu a wannan zaman ba zai yi ba a fayyace maka abin da ya shafe su a wannan zaman ba zai yi ba amma asalinsu dai matasa ne ka san an fara jihadin Afghanistan kungiyoyi ne guda bakwai manyan kungiyoyi na malamai guda bakwai a cikin su akwai ahlus sunna akwai sufaye akwai dukkan su dai musulmai ne shi abu da zamu kungiya mai zaman kanta babu shi a cikin su ta samu kungiya mai zaman kanta da sunan jihadi ina suka imani da jihadin matukuna babu duk wannan abin da aka yi ba a shi'a gaba da shi'a kaurace cewa abin suka yi suka kaurace gefe guda sai da aka kori gwamnatin Najib sannan suka dawo suna son a ba su kujera a majalisa a bagas ba su yi yaki ba in za ka san sharrin shi'a kenan to wannan kungiyoyi guda bakwai sai ya kasance dukkan su ba a ga maciji da juna kungiyar mujaddadi da ta rabbani da ta hikimtiyar da ta jamilur rahman Allah jikansa da gafara wanda yake shine mai jagorantar kungiyar jama'atu al-hadis da ta sayya abdurrabbur rasul haka dai kungiyoyi ne guda bakwai lokacin da suke yaki da juna din akwai dan taimakekke ne a tsakanin su da juna a lokacin da suke yakar wato wancan gwamnatin akwai taimakekke ne a tsakanin su da juna wato suna tsara kansu ko kubunan mu mubunan ko kubutan garin ko kubutan gurin duk garin da aka kama duk kungiyar ta kama gari in take mallakar garin in wancan kungiyar ita kama ta kama wani gari ta mallaki garin kaga sabani a tsakanin su kenan lokacin da aka zo aka kama Kabul sai sabani ne fito fili da can ba a kama kasutan din kasar ba sabani ne fito fili ba amma ana kama Kabul sai sabani ne fito fili waye zai shiga wancan gwamnati sannan tubabban gwamnatin shugaban Najib da suka ce yanzu sun dawo shin a yadda a shigar da su cikin musulmai gaba ɗaya cikin sojojin musulmai ko kuwa to waye zai kafa gwamnati idan aka ce ga shugaba kaga dukkan sauran waɗancan kungiyoyi kowace kungiya tana da sojojinta na yaƙi da makamansu a hannunsu dole su sallama a kafa rundunar soja ta ƙasa to a nan kuma kowace kungiya take ganin ta yi jihadi ya za a yi tafar gwamnati gaba ne sai suka manta cewa jihadi dan Allah ake ba dan mulki ba to wajen rabon makamai sai aka fara samun sabani a tsakani wajen a shigo da shugaba Rustum wanda ke shine shugaban sojojin Najib kafin a kori Najib cikin wannan gwamnati ta musulunci ku kara shigo da ita nan ba aka shiga sabani waɗansu sun shigo da su suka shigo da su suka fara yaƙar juna da aka yi ta yaƙar juna tsakanin waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi sai su waɗannan sabari suka fito su kuma suna da wakilci daga dukkan ƙungiyoyin suka ce mu yaƙe su su duka mu kafa gwamnatin mu tunda sun ki haɗa kai kaji inda abin ya fito yan taliban kenan matasa ne in zafin kai suna da jarumtar yaƙi amma ba su da siyasar duniya matsalar su kenan su kuma ɗancan tsofaffin akwai waɗanda sun ƙware da siyasar duniya sosai da sosai amma son zuciya yake da cikin al'amuransu irin su Sayyaf kaga babban malami ne ya yi masters a jami'ar al-azhar amma irin su Sintiyar kaga shi ɗan jami'a ne yana karanta injiniyarin shekara ta biyu ma aka kore shi daga jami'ar amma tun da ya kafa da soja mai karfi sai zanto yana da tsiya kuma ga shi taurin kai in kowanne za ka yi magana a kansu kana ta cewa a kansa a taƙaice dai wannan saɓanin na waɗancan shi ya fito da Taliban a kan su nufe sauran gaba ɗaya sun suka fi to kaga dole a cikinsu akwai masu kyakkyawar zuciya kuma akwai masu mummunar zuciya akwai masu ilimi akwai jahilai shi yasa dole a samu tangarɗa akwai wanda sun san siyasar duniya akwai wanda ba su sani ba akwai wanda turawa na iya amfani da su akwai kaza dole a samu tangarɗa shi yasa ruhin abu dole ilimi ya yi jagoranci da kuma gogewa da rayuwa ha kawai dan jini na gudana a jikinka wannan ba zai sa ka ci nasara ba sai a amfani da jinin jikinka din a karya ka to abin da yawancin su ba su gane yake sai dai duk da haka a halin yanzu a gwabzawar da suke da waɗancan sojojin Musa Mas'ud da sauransu su waɗancan sauran abin da din su waɗannan sun fi alamar suna kan gaskiya su yan Taliban sama da waɗancan sun fi alamar sun fi kusa da gaskiya sama da waɗancan a yanzu haka ban ce a cikin su ba kuskure ba akwai kurakure da dama wanda ba lokacin sa bane ba bayanin sa amma dai sun fi dama na alamar gaskiya sama da waɗancan an fahimta ku to ita kuma su kuma sojoji su kuma turanyin ba kowanne na da manufa a wajen yanzu ita Amerika tana son yan Taliban ba don komai ba saboda yan Taliban wato ka iya ce musu ahlus sunna ne da ma'anar ahlus sunna wanda bai yarda da PNP ba saboda haka kafa kabuwar gwamnatinsu a wurin ita Amerika za ta iya amfani da su don musguna ma Iran su kuma waɗancan suna tare da Iran ne don haka Iran tana taimakawa waɗancan da suke yaƙar Taliban don idan kuna jin labarai kun ji Iran ta fara kawo sojojinta kan iyaka don ta ga an karye waɗanda suke taimakon su ita kuma Iran abin da suke so idan ta mallaki wannan Afghanistan ya kasance ta kin fada ki an ci a wajen ba abin da ya rige sai ta hade da Tajikistan wanda dama tana cikin tsofaffin jamhuriyoyi da ke cikin Rasha daga nan ta nasa ta tafi har Azerbaijan inda dama take da rinjaye insiya a wajen sai ta kafa abin da take kira daulati atul uzma babbar daulati an ci ta duniya saboda haka ita Iran tana yi da aƙida ta shi an ci ne su kuma Amerika suna yi da aƙida ta siyasa da tattalin arziki suna son su taimaka wa Taliban don saboda su lubguna wa Iran ba wai don Iran na ce an ci ba don Iran ba ta bin manufofin Amerika wannan wani abu ne kuma daban ƙarƙashin ƙasa tana jin tsoron in ta ƙarfafa in Taliban kuma da yawa kuma za su yi ƙarfi saboda haka Amerika tana cikin wani abin nan matsala da sauransu tare sai yadda za ta yi da abin kuma ga wani abu da ya kunno kai yake ba Amerika haushi tare sai yadda za ta yi da shi shine idan ta kyale ɗin Taliban akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da gwamnatin Pakistan ta fahimta ko watan wata rana kila su haɗe in aka haɗe dama akwai iyaka idan aka rufe iyakar aka ce daular ta zama ɗaya to an sake samun wata daula mai ƙarfi wanda kuma ga shi ta fara ƙera makamin nukiliya wannan barazana ne ga India barazana ne ga America barazana ne ga dukkan duniyar turai fata san wannan saboda haka tana son ta taimaka musu dan ta raba su da Pakistan ha kuma dan ta musguna ma Iran ba wai dan kawai tana son in Taliban ba America ce nan Allah ya tsare mu wannan sai wani lokaci kuma in sharhi ya tafi wannan assalamu alaikum